بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
وشيكنا أكرت ودي قباتا لتمكم أبنجي سبحانه وتعالى mun kammala bayani kan abin da ya shafi shurutut tauba wanda malam ya zano su guda uku in ya zamanto wannan laifi da bawa yake aikatawa tsakankanin shi da mahaliccin shi ne yace idan kuma tsakankanin shi da bawa ne dan uwansa sharuda guda hudu ne wanda bayan mun kawo su a ciki muka kawo guda biyu wanda malam bai shigo da su ba kuma da dalilai wanda suke nuni akan su ma za su iya shiga cikin shurutut tauba to ko malam ya ce akwai dalilai na alqur'ani da na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadanda suke goyen bayan wanda za su iya shiga kalkashin wannan babi wanda yake magana akan wajibcin tuba shine malam ya kawo wadansu kadan daga cikin ayoyi na alqur'ani da wadansu kadan daga cikin hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda yayi iktifa'i da su ba dan su kadai bane a baba saboda kada ya tsawaita a gajiya da karanta littafin nashi malai yace ubangiji subhanahu wata'ala ya fada a alqur'ani Allah ta'ala yace wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun ku tuba zuwa ga Allah jami'an gabaki dayan ku ayyuhal mu'minun ya ku mu'minai la'allakum tuflihuna domin ku rabauta duniya da lahira a wannan karshen ayar wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya rufe wadansu ayoyi guda biyu a cikin suratul nur wanda suke dauke da umarni akan mazaje su rufe idanuwansu daga kallon abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya haramta musu na mataye hakanan kuma su ma mataye su rufe idanuwansu daga kallon abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta musu na mazaje sannan kuma su suturce jikinsu to Allah subhanahu wata'ala sai rufe wannan ayar da wannan watubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna saboda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanar da mu cewa wato a duniya ba wata fitina wanda ita ce mafi cutar da mazaje wanda za ta jefa mazaje cikin hayaniya da rudani cikin kakanuka yi kamar mata to shi yasa ubangiji ta'ala ya rufe wannan ayoyin guda biyu da ita dan kuma mu sani cewa duk yanda mutum ya kai a kamala da cika 100% matukar zai kadaita da abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta mishi na mata to ba za a amince mai fitina ba dan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce ma ra'aytu min naqisati aqalin badirin azhaba lilubbir rajul alhazim min ihdakunna ce ni dai ban ga ba waɗanda suke da kwai tawayar hankali wanda kuma suna da kwai tawayar addini wanda suke tafiyar da hankali na mutumin da yake da hankali mutumin da yake da kwai kamun kai sama da mata haka ba yake alayhi salatu wassalam yace ga ta ba ta da hankali cikakke ga ta kuma addinin ta rajajje ne amma kuma ba wai namiji wanda yake gamji garu ba madan masu hankali wanda kamulallu ne limammai ne shugabanni ne malamai ne amma kuma za su tafiyar da hankalinsu dan haka lokacin da ƴan banu Isra'il ubangiji subhanahu wata'ala ya nufin ya halakar da su to an jeho da fitinar halakar da su akan mata mata ya zabanto ma'aiki alayhi salatu wassalam kamar yadda ya faɗa a hadisi ingantacce wannan su ne farkon fitinar da ya zabanto ita ce ta sababin halakar da ya bani Isra'ila fa inna awwala fitnatin waqa'at fi bani Isra'ila kanat fi nisa'ihim aw kanat 'ala nisa'i na'am an gane ku ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa a hadisi ko ba taraktu fitnatan ba'di هي أشد على الرجال أبر على الرجال من النساء لا فلا حديثي فاتقوا الدنيا فاتقوا النساء يعني فأقوى حديثي لداما واندسكنوني أكن فاتو يندماتا يزوكي بأمن الله دسو to addini na musulunci kwata kwata ba haka ya halitta mu da neman abin da su ba to amma waɗannan turawa saboda a kullum sun san abin da zai iya janyo mana ci baya a wajen Ubangiji subhanahu wataala to a kullum shi suke fama su shigo mana da shi irin abin da ya shafi at-tabarruj wa khalaqatur rijal bin nisa wajen bangaren abin da ya shafi in mace za ta huto daga gida ta yi shigar da ta ga dama tana da kai yanci in mace aiki ya hada ta da maza irin office ma'aikata ta doki maza ta doki mata in aiki ya hada tsakankanin namiji da mace zauna a office guda shi ya zamanto mataimakin ta ko ita ta zamanto mataimakiyar shi wannan duka suka halitta mana saboda duk yanda take ciki inda zai zamanto sun mana haka na mumbi so za su janyo mana kare na addinin kamar yanda ƴan banu Isra'ila wannan shine sababin fitinar sababin halakar da sababin abin da yasa aka halakar da su to mu ma idan ba mu shiga taitayenmu ba waɗannan abubuwan da muke yi irin ma'aikata ta hada tsakankanin namiji da mace ɗaya ya zamanto shine yaron ɗaya ya zamanto mataimakin ɗaya kuma ba wata alaka ta auratayya tsakankanin su kuma ba yayanta bane ba kananta bane kawai gamuwar gurin aiki ce da gina ita daga wani gari ma aka ta shi ma aka shi daga wani gari ba su taba ganin juna ba sai ana to waɗannan abubuwan gabaki ɗaya daga cikin abubuwan da turawa wato suka naso mana su cikin kasashen mu na musulmai da da'awar kuma ciki ga mune kuma da'awar wayewa ce da wannan duk wanda zai yi lissafi ya karanci sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da kuma hayatu salafi salih zai ga waɗannan abubuwan dukkanin su baki ne a wajen su babu shi abubuwan duka wannan koyarwa ce wanda daga baya ta zo ta dan haka hadari na mata yana da kwai yana da matsala sosai cuɗanya da mata harka da mata yana da cuɗanya sosai yana da matsala sosai kamar yanda baya ke alayhi salatu wassalamu ya faɗa la yakhlu wanna rajulu bimra'atin illa kana thalithahuma shaytan bayan da za a yi wani mutum wanda ba shi da alaka da mace suka daita daga shi sai ita sai ya zamanto shedan shine na ukun su shedan ya zamanto shine mai sawa ya hana mai shigi da huci a cikin lamarin da su wanda ya zamanto duk abin da zai gudana kuma ma la yuhibbu da uqbahu abin da daga karshe ba za a ji dadin shi bane an gane ku to shi yasa Ubangiji ta'ala ya rufe wannan ayar da wato tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun idan ku mazaje ya faru daga gare ku da Allah ya ce ku rufe idanuwanku daga kallon abubuwan da Allah ta'ala ya haramta muku zamanto an samu sakaki namu mun saki idanuwan namu mun bude su da kyau mun kallaci abubuwan da Allah ta'ala ya haramta mana to daga ƙarshe dai shine tuba zuwa ga Allah kullum idan muka tuba zuwa ga Allah kan laifin da muka aikata a baya Allah zai yashe mana haka nan su ba mataye da aka umarce su da su rufe idanuwansu sannan kuma su kiyaye farjin su sannan kuma kada su bayyana komai daga jikin su sai abin da ya bayyana to sai ya zama to sun yi sakaki a ciki to idan suka tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala suka kyautata wannan tubar ta su to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya yafe musu ya gafarta musu kusakuran da suka aikata a baya kuma ya zama to su gyara halayen su a gaba kenan an gane wa qala ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin Al-Qur'ani istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi to an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ku nemi gafaran Ubangijinku kan laifuffukan da kuke aikatawa laifuffukan da kuke aikatawa ku nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sitirce muku su ya rufa muku asiri thumma tubu ilayhi sannan kuma ku tuba zuwa gare shi daga rakiyar ayyuka wanda suke na asha ku dawo ku raka aikata ayyuka na biyayya ku tuba zuwa gare shi tuba wanda take ta gaskiya tuban da ba ta dauke da dubara tuban da ba kwanace-kwanace a cikin ta to idan kuka yi haka ubangiji subhanahu wata'ala shi kuma zai jiyar da ku dadi jiyarwa dadi wanda yake kikkiawa Allah ta'ala zai ni'imta ku da musulunci zai jiyar da ku dadi ta hanyar bauta mishi kuna jin dadi za ku bauta mishi sannan kuma a gobe kiyama Allah ta'ala zai ba ku damar ganin shi kamar yadda hadisi na Ammar ibn Yasir Allah ta'ala ya kare yadda da shi da tabbatar a cikin littafin sunan na Imam An-Nasa'i an gane ku sannan kuma wa yuti kulladhi fadlin fadla ubangiji subhanahu wa ta'ala zai baiwa dukkan ma'abuta fadla dukkan ma'abucin fadla Allah zai ba shi fadalarsa to dukkan wanda ya dace da abai goma ta arziki to za a mishi goma ta arziki Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha ya ayyuhalladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani tubu ila Allahi ku tuba zuwa ga Allah ta'ala taubatan nasuha tuba wanda take ta gaskiya tuban da ya zamanto babu wato dabara a cikin ta at-taubatun nasuh malamai sun ta maganganu akan ta wacece at-taubatun nasuh ita ce tuban da ala kulli hali ita ce tuban da idan bawa yayi ta ba tunanin zai dawo zuwa ga aikata wannan laifin tuba wanda take ta gaskiya at-taubatus sadiqa kenan allati la yataqarrabu ilayha shakkun wanda ba wani kokonto akan wannan tuba din to Allah subhanahu wataala ce ku yi wannan tuba din tuban da ba wani zancen dawowa zuwa ga aikata wannan laifin da wato kuke aikatawa a baya da mun ga cewa waɗannan ayoyin guda uku duka da malam ya kawo sun zo su bi sirratil amr kowace da umarni ta zo ta wa tubu ila Allah jami'an thumma tubu ilayhi yubtiikum mata'an hasana tubu ila Allah tawbatan nasuha saboda ya tabbatar mana wata ka'ida ta usul wato al'amrul mujarrad 'anil qara'il yufidul wujub dukkan umarni wanda yazo shi wanda ba wadansu alamomi wanda suke nuni akan cewa wannan umarni mustahabanci yake bayarwa ko halacci yake bayarwa matukar ya kade ta daga waɗannan alamomi to yana fa'idan tarracewa wannan umarni ne wanda yake na wajibi qulu amanna billahi kama unzila ilaina tubu ila Allahi tawbatan nasuha an gane ku na'am
wa an abi hurayra radiyallahu anhu wa sayyidi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul wallahi inni la astaghfiru Allah wa atubu ilayhi fi yawmi akthar min 70 marrata rawahu al-bukhari
hadithi na farko a wannan babi shine hadithin amirul mu'minin fi al-hadith abdurrahman ibn sakhr abu hurayra ad-dawsi Allah ta'ala ya kare yadda da shi Abu Huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada a cikin hadisi ingantacce ce naji ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana cewa wallahi inni la astaghfirullah zala ce wallahi ina rantsuwa da Allah inni la astaghfirullah haqiqani lalle ina neman gafaran ubangiji subhanahu wataala lalle ina neman gafaran Allah kan abubuwan da ya faru da gare ni ba tare da na sani ba na laifi wa atubu ilaihi sannan kuma ina tuba zuwa gare shi fil yawmi a kowani yini a kowace rana akthara min 70 marra sama da 70 a kowace rana ina yi istighfari ina tuba zuwa ga Allah ta'ala sama da 70 to wannan huma'iki sallallahu alaihi wa sallam wanda aya ta zo a cikin alqur'ani Allah ce ya ghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma duk da haka kuma huma'iki alaihi salatu wassalamu a kowace rana yana tuba saboda 70 a kowace rana yana istighfari saboda 70 to ina ga mu wanda mu ba mu da wannan lasisi ba mu da wannan katkin ba mu da wannan tabbas ne amma za mu ga cewa wani lokacin rana za ta iya fitowa ta fada har ba dare ya iya kare gaba ki da mutum idan zai lissafa istighfarin da yayi da tuban da ya zuwa ga Allah ta'ala bu suce ba 10 ko 5 ko wani abu makamanci haka wani lokacin zai zabanto ma gaba ki da wato mutum ya wuni kakaf din ma bai ma istighfar saboda wato shiriri ta irin tamu ta yan adam kuma shiriri ta da sakaci namu da wadanda suke ganin cewa ayyukan da suke aikatawa a sun kai sidratul muntaha wajen aiki na gari a kullum bawan Allah musulmi idan yana aikata aiki na alkhairi kare kallaci na kasa da shi a kullum ya dinga kallon na sama da shi to wannan zai sa ya ƙara mai himma amma a kullum in kana aiki na alkhairi kana zuwa makaranta sai kake kallon na kasa da kai wanda shi wani ya ma fi wata bai tafi makaranta ba kace to ni ai sati ɗaya ne ba ban tafi ai na mai sauki ne to wannan kullum himmar ka za ta raka raguwa amma in kana zuwa makaranta to kalkar ka ƙara na kanka da na kasa da kai yanda za ka yi ka ƙara na kanka da na sama da kai zai zama to wannan zai baka damar ka raka ƙara himma a kullum wani yana zuwa makaranta tunda nake ban taba zuwa makaranta ban tarasha can ba to yau sai dai saukan da na riga shi wani tunda muka fara karatu da shi a kullum in aka yi tambaya shi yake bada amsa to yau in aka yi tambaya sai na riga shi bada amsa amma galke tunanin cewa suwane ya aiwata ma ba su ce komai ba in aka yi maka tambaya ni dama a wancan satin ma nayi magana kuma an jinjina mini a yanzu mutum gwada ka ce dama a yau da gobe da jibi da gata kullum kawai nake tambaya to wannan za ka wannan haka nan ɓangaren ibada ɓangaren abin da ya shafi sallah da ɓangaren abin da ya shafi azumi kalkara kallon na ƙasa da kai wani ya ce shi ko shafa'i da wuturi baya yi ka ce to alhamdulillah dai shafa'i da wuturi ina yi a ka kallaci wani wanda abokinka ne sa'an kare wanda kuma yake killacewa kan shi yana ibada ta dare yana kiyamul layl raka'a 10 saboda Allah ka kallaci irin shi kai ma ka dinga yin koyi da shi kada ka kallaci wanda yake kwana yake barci ka kallaci wanda yake kwana yana raya dara dan ku shiga cikin wallazi ne bi tuna li rabbihim sujadan wa qiyama tare amma bangaren abin da ya shafi harkar duniya a kullum ka raka kallon na kasa da kai wannan shi zai sa ba za ka rena ni'imar da Allah ya yi maka ba kamar yadda bai ce alaihi salatu wassalam ya faɗa idan ka tashi ba ka da biye ka kallaci akwai wanda shi watakila ya mafi sati ba shi da biye yau ne kadai kai baka tashi da biye ba to sai ka gode wa Allah idan ka tashi ba ka da biye jiya da shekaran jiya wacce duka ba ka da biye to ka je ka kallaci waɗansu a likita su ba su da biyan amma kuma an tursasa musu dole sai su siyo magani kai ba wanda zai ce maka ka siyo magani ga sunan majiyaci ne suke jiya amma za su je su siyo magani ba kudin za a je a jinki na su wani abu a je a dako magani a kawo saboda ya samu lafiya shi yanzu fata ma yake zama irinka wannan lafiyar da kake yawo da ita a gari ba wani wanda ya sai tsira ka ya ce ya rike maka lafiyar da yanda in kana tafiya a moto aka tambaye ka takardu babu aka ce a ce ka kai shi komsariya ba za a ce ba kai a yau baka yi salatu annabi ba ya kai yayin ka zauna a can a cire maka lafiya a waɗannan abubuwan duka ni'imomi ne wanda Allah yake mana to idan mutum ya zamanto ya ga kanshi cikin masu karamin karfi talakawa ya ga wani wanda suka tashi tare da shi kwana tsale yana fasike amma yanzu gashi ya zamanto yana daga cikin almalau masu fada a sha unguwa masu fada a sha a gari to kale da banto ya ce mu Allah ya bai san da mu ba ya tuna a cikin wanda kuke taron da su akwai wanda shi a yanzu matsayinka yake so ya kai a yau da gobe da jibi kullum fatan shi ya tashi ya gan shi irinka to wannan ka sa wannan a ranka akwai wanda yake so ya zo irin matakinka kale da banto a kullum kana ganin da sama da kai a bangaren duniya a bangaren ibada ka kallaci na sama da kai a bangaren duniya ka kallaci na kasa da kai wannan zai kara maka aiki na gari sannan kuma zai kara rage maka kwadan duniya na'am wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi na'am
ma'ana azab ibn yasari ibn al-Muzani radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila allah wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi mi'ata marratin rawahu muslim
hadisi na gaba daga malam aghar ibn yasar al-Muzani to na kabilar Musaina kenan Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila allah wastaghfiru ku tuba zuwa ga Allah ta'ala kuma ku nemi gafarar Ubangiji ta'ala ku tuba zuwa ga Allah ku nemi gafarar shi ku ce na tubu ila Allah azza wa jalla wa nastaghfiruhu to muna tuba zuwa ga Allah ta'ala kuma muna neman gafarar shi fa inni atubu fil yawmi 100 marra haqiqa ni ina tuba a kowani yini sau 100 ciccif sau 100 ciccif zaka ga cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda ya tabbata a sunna ba wata mazauna da zai zauna ya tashi daga wannan mazaunar face sai ya ce subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wanda ana ce mata kafaratul majlis din laifin da ka aikata a wannan fadar Allah ta'ala zai kankare maka shi ta dalilin ka faɗi wannan kalmomin masu tsada subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik shi yasa za ka ga dai majalis na ilimi bayan an gama karatu ana yin ta saboda idan mun to abubuwan da ya wakala a cikin laifuffuka Allah subhanahu wataala ya shafe su na'am wannan hadisi al-Imam Muslim Allah ta'ala ya kare yadda da shi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rawaito shi na'am وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حديث نقبا دقا بابا حمزة أنس بن مالك شين أنس بن مالك الأنصاري متم مدينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدما قمائك صلى الله عليه وآله وسلم wanda yana daya daga cikin wadanda suke yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam hidima gida da waje yana daga cikin wanda suka samu faralan wato gaishe da wato yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hidima Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi yayi wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama hidima tsawon shekaru 10 amma tunda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ana zamar yana mai hidima madala bai taba ce mai kayya ba akan wani abu da ya aikata ba balali da shay'in fa'alatuhu baqdu lima fa'alatuhu wala li shay'in lam af'alhu ala fa'alatuhu tunda yake bai taba daka mai tsawa ba bai taba ce mai komai ba tsawon shekara 10 yana mai hidima wanda kuma Anas dan Malik yana daga cikin al-mukthiruna fi riwayatil athar min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wanda suka fi kowa yawan hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sahabbai na ma'aiki an gane ko Anas dan Malik yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lallahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum lallahu afrahu bi tawbati abdihi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam lalle wallahi ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mafi farin ciki bi tawbati abdihi ga tuban bawansa yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake farin ciki idan bawan shi wanda yake mai sabo ya tuba zuwa gare shi to tuban da yake sama da farin cikin dayan ku ne wanda saqata ala ba'irihi yana tafiya a saman raƙumin shi a cikin dokar daji raƙumin nashi wannan ya daka tsalle ya yaddo shi kuma ya tamai tsiri ya yi ta neman shi kuma daga baya wa kada aballahu fi ardin falatin haƙiƙa ya ɓace mishi a ɓungurumin jeje kuma sai ya haɗu da shi ka ga farin ciki ne yana cikin ɓungurumin jeje hadisi na Muslim wanda za mu karanta zai ƙara fito mana da abin a fili ƙarara a wannan hadisi akwai isbatul farahi lillahi subhanahu wa ta'ala tabbatar da farin ciki ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yana yin farin ciki an gane ko akwai babu isbatul ma'iyyati babu isbatul ajab da makamantansu to waɗannan dukkaninsu malamai a littattafan su irin su al-Imam Abu Dawud sun yi bababbuka wanda suke bayani akan isbatu kalalillahi ta'ala an gane ko isbatu bashi bashati lillahi subhanahu wa ta'ala atabul bashi da sake huska wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yana yi to wanda anan maiki alayhi salatu wassalam yace lalle wallahi ubangiji subhanahu wa ta'ala wato shine mafi farin ciki lokacin da bawan shi ya tuba zuwa gare shi min ahadikum sama da dayanku ma'ana min farhi ahadikum sama da farin cikin dayanku wanda saqada ala ba'irihi ya fado daga saman raƙumi shi wa qad adallahu fi ardin falatin haqiqa wannan raƙumin nashi ya bace mai a bungulmin jeji ya neme shi kaura da bai rasa shi kuma yana kwance kawai raƙumi ya tarto shi da ya daga kanshi kawai ya ga raƙumin shi za ka gani wannan abubuwa lokacin da ya bace maka in ka dawo ka kwanta mahulkin shi da kai in salula taka aka sace in ka kwanta sai kai mahulkin ta an dawo maka da ita gashi kana jin dadi sai ka tashi kuma murna ta koma ciki to shi a zahiri ne raƙumin ya dawo gare shi
na'am
ba wai a barce ba a mahulki bane ga ni
na'am
muttafaqun alayhi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito shi to a riwaya ta al-Imam Muslim Maiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdihi ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mafi tsananin farin ciki bi tawbati abdihi ga tuban bawansa hina yatubu ilaihi lokacin da bawan yake tuba zuwa gare shi min ahadikum sama da farin cikin dayanku wanda kana ala rahilatihi ya kasance yana saman taguwar shi bi ardin falatin a ƙasa wanda take jeji a bungulmin jeji falatat minhu wannan taguwar tashi sai ta kado shi kuma ta kubce mishi wa alaiha da'amuhu wa sharabuhu akan wannan taguwar tashi a cikin abincinsa yake akan wannan taguwar tashi a nan ruwan shan sa yake kuma a bungulmin jeji ta kubce mishi ya bi ta da gudu tana gudu zolo zolo ba zai iya kama ta ba shikenan ya dawo fa ayi samila ya ɗebe kauna daga samu wannan taguwar tashi tun da ja yanzu hal ya ma fara sanya kanshi cikin waɗanda suke al-amwat gashi yana da rai amma saboda yanzu ba kusa yake da gari ba kuma gashi yayi ta tafiya ya gaji ishi ruwa ta cin mai ga yunwa yana dokar daji ba wani wanda yake mai taimako anan ba wani wanda zai gani ya tsaya da shi ba hanya bace ba wanda take ta kai kawo na mutane fa ata shajaratan sai ya zo shi karkashin wata bishiya faddaja fi dhilliha sai ya kwanta domin ya huta a karkashin bishiyar wannan inuwar a inu a karkashin inuwar wannan bishiya ya kwanta saboda ya huta saboda ya ci wahala ya neme sai ya gama ji mai tsakiyar rana ci da wa qad ayisa min rahilati ya haqiqa ya riga ya ɗebe kauna daga samun wannan taguwar tashi saboda inda ta kada din yayi nisa da ita kuma lo ya dawo ya zauna anan kuma ta tafi ya ɗebe kauna da cewa zai same ta a wannan lokacin yanzu kawai sai dai kuma yanda Allah yayi fa bainama huwa kadhalik maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace yayin da yana cikin wannan yanayin yana kwance a karkashin bishiyar nan shi ba barci ba shi ba a tsaye ba izu huwa biha qa'imatan indahu kawa kwadamsai gashi gashi ga ita tana tsaye a wajen shi kawa da ya daga kanshi kawa sai ya ganta ita ce kawa ta dawo kuma da kanta Allah subhanahu wataala ya dawo da ita zuwa gare shi fa akhadha bi khitabiha sai ya riko da lizabinta sai ya kama wannan khitabu nata wanda da shi ne ake haƙe ta sai ya kama ta sai ya kama shi rike ta summa qala min shiddati alfarhi sannan kuma sai ya faɗi wannan jumla saboda tsananin farin ciki da jin dadi yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka yace kai Allah yau kai ne bawa na ni ne ubangiji wato saboda tsananin farin ciki da kuma tsananin kawai Allah yana mishi yanda yake so kawai saboda tsananin farin ciki yace Allahumma anta abdi yau Allah kai ne bawa ni ne ubangiji kamin yanda nake so irin kawai a maka yanda kake so zaka ji kawai kai ba kai tadi ba ba kai ihu a cikin gida ba sai kai sallah ta nafila raka'a ji an gane ko ce ya ubangiji kai ne bawa na ayo ko ni ne ubangiji ka akhda min shiddati alfarah yayi kuskure saboda tsananin farin ciki kaga anan yanda zai ce Allahumma anta rabbi wa ana abduka amma sai ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka saboda tsananin farin ciki to akwai yanayin da idan mutum ya shiga na farin ciki idan ya aikata wani abu ba za a danke shi da shi ba kamar yanda akwai yanayin da idan bawa ya shiga na tsananin bakin ciki idan ya aikata wani abu ba za a kama shi ta dalilin wannan aikin da ya aikata ba na laifi kaga wannan a yanzu in mutum yana cikin hayyacin shi yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka kaga wannan ya fita daga addinin musulunci ya san kalmar abin da take kunsa kuma ya san abin da ma'anar kalmar al'abd take nufi ya san abin da ma'anar ar-rabb take nufi to kaga idan ya aikata haka nan a ciki yana cikin hayyacin shi to wannan zai iya janyo mai matsaloli da dama a addinin musulunci to amma kaga saboda farin ciki saboda yana cikin wani yanayi ne wanda ya fita daga hayyacin shi ya ga dabbar tashi wanda ya neme ta kaura da babba ya rasa ta yanzu ya dawo yana kwance ta kawo kanta da kanta an gane ku to kaga wannan zai sa ya shiga cikin wani yanayi na farin ciki na jin daɗi iri yanda misali kadan iri yanda mutum yana soyayya da mace idan to ya je gidansu da safi tana na a ce batta na sa hade da ita a gidan ma wata ran yana tana ganin shi in ta yi wata abusan din dan darira sai ganta kamar ma wanda aka aika mata mutuwa ta ba shi ta mulmushi yayi kiyamul lailin da dare da niyyar Allah ya bashi ita yayi kiyamul lailin da safi yayi kiyamul lailin da murece yayi buga ya buga a sujjadar ya fadi bukatar shi amma kaura da bai kawo abin nan kawai kullum sai ba ƙara haikaka yake da in aka ce mata yana unguwa kaza dan za ta huce ta unguwar nan ba ta shakka amma idan mun tuna in aka ce yana unguwa kaza ma ungul ma kewaye ta take saboda tsananin gaba da shi da kyamar shi amma kawai wata rana yana kwance kawai ga kiranta kaga yana ga in ya tashi inda dare ne ya ga wannan kira wani karfe 3 ta dare ya kare barci saboda dadi a daren nan sai ya kira wa insu daga cikin abakan gawa kuka wato abakan kuka sai ya kira su mutum da raho yanzu wata ya kira na gabaki dai ya kidime kawai to wannan shi ma wato saboda tsananin farin ciki kenan to duk wanda ya aikata wata ka tobara a lokacin da yana cikin tsananin farin ciki farin cikin da ya huce over to na ba kama shi da shi kamar yadda inda laifi ne ya inda a cikin bakin ciki ne yana cikin tsananin hushi yayi wata ka tobarar shi ma Allah shari'a ta musulunci ba ta kama shi an gane ko da Ibn al-Qayyim yana da kai littafi Ghasatul Lahfan fi hukm talaq al-ghadwan wanda ya kawo irin waɗannan hadisai da kuma ayoyi na alqur'ani wanda suke nuni akan cewa idan bawa baya cikin hayyacin shi to doka bata aiki akan shi doka bata aiki akan shi hayyacin na kirki ayi magana ga irin wanda in aka mare shi zai dawo cikin hayyacin shi ba na'am wannan hadisi muslim ya rawaito shi
wannan ji Musa Abdullahi Abdullahi bin Qais bin al-Ashari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم
نعم حديثي نقبا لك أبو موسى Abdullahi ibn Qais al-Ash'ari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi Abu Musa al-Ash'ari yace ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-layl hakika ubangiji azza ya buwa ya wajalla ya girmama yabsudu yadahu bil layli yana shimfida hannunsa da dare li yatuba musiu'un nahar to dukkan wanda yake munanawa dukkan wanda yake aikata aiki na asha da rana saboda ya tuba yabsudu yadahu bil nahar kuma ubangiji subhanahu wataala yana shimfida hannunsa da rana li yatuba musiu'un layli domin wanda yake aikata na aiki na asha da dare wanda yake aikata business wanda bata dace cikin dare ba saboda ya tuba da ranan nan hatta tadlu ash-shamsu min maghribiha hadda rana ta fito daga mahadarta wato wannan kafa ce wanda take budaddiya ta amsa tuban bayi idan da darabawa ya aikata laifi to yana da damar da rana ya tuba zuwa ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya amshe shi da hannu biyu ya gafarta mishi wannan laifi idan aikin da ya aikata na asha da ranar da ya aikata shi to da dare wato kafar Allah a buɗe take zai iya tuba zuwa gare shi kuma Allah subhanahu wataala ya amshi tuban shi ya gafarta mai wannan laifin da ya aikata a baya an gane ko wannan hadisi na Abu Musa al-Ash'ari yana tabbatar mana da wato cikakken rahmat ta Ubangiji subhanahu wataala a kowane lokaci da kowane yanayi da kowane hali bawa ya samu kanshi idan ya tuba zuwa ga Allah Allah zai amshi tuban shi ba irin kaman aiki bane a ce karfe mitar ake hawa mitar ventar ake sauka an gane ko mitar ventar kenan ko kuma caesar disiter a aiki na Ubangiji subhanahu wataala kowane lokaci idan bawa ya tuba zuwa gare shi da dare ne da rana ne da safe ne da maraice ne da kowane lokaci zarfin zamani da zarfin makan kowanne yin amfani da shi Allah ta'ala zai amshi tuban shi a cikin jama'a ne ya rizina ya nuna nadama shi kuma da gaske yake Allah ta'ala zai amshi wannan tuban nashi a gidan shi ne da kashi sai Allah ya rizina ya nuna wa Allah subhanahu wataala cewa aikin da ya aikata a baya bai kyauta ba yana neman gafara Allah ya gafarta mishi to Allah ta'ala zai gafarta mishi a kasar su ne ya tafi wani guri duk inda bawa Allah musulmi ya samu kanshi inda ya aikata laifi in ya tuba Allah ta'ala zai amshi tuban shi an gane ko ba sharadi bane sai kai kaza kai kaza kai kaza Allah subhanahu wataala zai amshi tubanka a idan bawan Allah musulmi ya aikata laifi babban abin da ake so in zai tuba shine waɗannan sharuɗan guda uku da suka gabata na baya bayan sun tabbata wannan sharuɗan guda uku ya tabbata a tattare da shi to Allah subhanahu wataala zai gafarta mai laifukansa an gane ko laifin da ya tuban daga aikata shi Allah ta'ala zai gafarta mishi kamar yadda ajiya muka yi bayani akai wannan hadisi al-Imam Muslim ya rawaito shi to wannan yana nuna mana akan cewa ashe dhulu'ush shamsi min maghribiha wannan yana nuni akan dukkan wanda bai tuba ba sai bayan rana ta huto daga mahadarta wannan tuban shi ba zai mai amfani ba an gane ko tuban shi ba zai mai amfani ba kamar kariya ce bayan bugu bayan alkiyama ta tabbata ne kuma zai ce zai tuba an gane ko kamar yanda kuma mutumin da yana ya kai gargara Allah ta'ala ba zai amshi tuban shi ko da ya tuba zuwa gare shi shi ma wannan Allah ta'ala ba zai amshi tuban shi ba na'am
wa abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man tuba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi rawahu muslim
hadisi daga Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhr Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace man taba qabla an tatlu ash-shamsu min maghribiha taba Allahu alaihi dukkan wanda ya tuba kafin rana ta hudu daga mahadarta to ubangiji subhanahu wataala zai amshi tuban shi kaga wannan hadisin ya zo shi ne mutlak man taba man ce wanda take tafidul umum da man da ma da al da tasawi ma zikir wa haka za zu inda dayyin shuhur kamar da dan malik ya fada wa ma suna daga cikin wato alfazul umum kamar yanda al imam na ash-shaykh nasir sa'idi Allah ta'ala ya jikan sa da rahama cikin littafin sa al-manzuma fi qawaid al-fiqhiyya to ya kawo daga cikin alfazul umum wanda mani ta shafi kowa da kowa namiji da mace babba da yaro da da bawa mutumin kirki da mutumin banza duk wanda ya tuba zuwa ga Allah ta'ala daga aikin da yake aikata to tuba kashi uku ce akwai at-taubatu min al-kufri ila al-iman wanda wannan ita ce babba wadanda suke kafirai wanda basu musulunta ba su tuba daga wannan kafircin nasu dawo zuwa ga imani wannan shine tuba na farko kenan akwai kuma at-tawbatu min al-kaba'ir at-tawbatu min al-kaba'ir ila ta'a tuba daga manya-manyan laifi da bawa yake aikatawa irin yana shan giya yana zina yana bodi yana riba da makamantansu akwai marayu a kasan shi a kalkashin shi ya danne musu dukiyarsu duka waɗannan abubuwan ya daina ya koma zuwa ga Allah ta'ala sai kuma at-tawbatu min al-ma'siya ila ta'a ma'ana min as-sagha'ir ila ta'a wanda ita kuma as-sagha'ir idan bawan Allah subhanahu wata'ala yana yasanci manya-manyan laifuffuka wato ayoyin al-Qur'ani sun tabbatar da Allah ta'ala zai gafarta musu wato wannan kananan laifuffuka Allah ya ce in tajtani buka ba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima idan kuka ne yasanci manya-manyan laifuffukan da muka hane ku hawa kansu to mu kuma za mu kankare muku miyagun ayyukan da kuke aikatawa kanana kuma za mu shigar da ku wato mashiga wanda take mai karamci ita ce aljanna dan kuma baiki sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa a hadisi ingantacce as-salawatu da khams wal juma'atu ila al-juma'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir dan ne ko hadisin muslim hadisin abu huraira to wadannan duka suna tabbatar mana da cewa bawan Allah idan ya tuba duk laifin da yake aikatawa ba wani laifin da za a ce bawa idan ya tuba zuwa ga Allah Allah ba zai amshi tuban shi ko mun girman laifin za mu karanta hadisin wani daga cikin wanda suka gabata wanda yayi kisa sama da mutum ko ya tara sama da mutum 99 ya kashi to kuma a wannan hadisin za mu gane fadlan malami da kuma wanda yake jahili mai ibada za mu gane bambancin su yanda wani wanda kana kyautata mai zato dan ka ganshi yana lazumta da masallaci yana yawan ibada kamar tambaya shi kuma saboda yana jin kunyar yace maka bai sani ba ka je ka tambayi wani saboda shi jahili ne shi kuma kawai sai ya auna wato kawai shari'a da hankalin shi ya bada ya yanke hukunci ba tare da ya sani ba akan jahilci yanda yake da hadari wanda wannan ya janyo a kashe wani arrahim da shi wannan wanda ya kashe mutum 99 yace to ya kashe mutum 99 shi zai za a fito ba shi kai ya zamu re yace ina kai ina tuba ka kashe mutum ɗaya ɗaya ba ɗaya ba biyu ba uku ba har 99 Allah ba zai amshi yace to shikenan sai ya kashe shi ya cika ni dari in aka zama lafiya ya kauda shi daga duniya shi ma to kuma ya tambaya fadulla ala fasala an a'lami ahli al-ard fadulla ala alimi aka nuna mai wani malami kuma ya je wajen shi sai ya umma ya hulu baina al-abd wa baina rabbihi subhanahu wa ta'ala wani ne zai sha maka cewa tsakankanin Allah da bawan sa babu wanda zai iya shiga tsakanin Allah da bawan sa idan wanda yace zai shiga to zai kumiya shi kuma kamar yanda hadisin Abu Daud ya tabbatar wanda shi ma yana nuni akan irin wannan din yanda yake wadansu mutane guda biyu abakan juna ne ɗaya mutumin kirki ne ɗaya ba mutumin kirki bane kullum mutumin kirkin ne yake wa mutumin banza din nan wa'azi in yace mai sai yace Allah zai shiryar da ni da ƙarshe wannan mutumin kirkin ya kosa ce wallahi Allah ba zai yafi maka ba kai tsaye Allah ya amshi ransu yace kai memun ka to bara memun mai cin albasa da baki na akai ka wuta dan assalama yace yace Allah subhanahu wataala yace wannan shi malamin da yake da'awar yake ce Allah ba zai gafarta ba shi wannan mutum yace akai shi wuta shi kuma mutum ba zai yace akai shi aljanna yace a Allah ba zan kara ba yace kai kace ba zan gafarta mishi ba dan ya nuna maka cewa gafarta tana da yalwa gafarta tana da yalwa tana da yalwa rahmata tana da yalwa wa rahmati wasi'at kulli shay bai aikata komai ba amma saboda musuluncin shi zan shigar da shi aljanna kai kuma baka aikata komai na laifi ba saboda wannan kankambar da kai zan haramta maka aljanna ta chat dai a kai ruwa rana dubu aka dawo da shi hadisi Abu Huraira ne yana cikin sunan na Abi Daud cikin kitabul iman na'am
وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل التوبة العبد ما لم يزجر رواه الترمذي وقال حديث حسن
نعم sai kuma hadisi na gaba a wannan babe shine hadisin Abdullahi da Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da shi da babansa da Abdullahi dan Umar ana yi mai alkunya da Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman a cikin sahabbai na ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama haka na Abdullahi dan Mas'ud shi ma haka ake ce mai alkunyarsa Abu Abdurrahman Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Mas'ud Abu Abdurrahman Abdullahi bin Umar bin Khattab Allah ta'ala ya kare yadda da su duka Abdullahi dan Umar ya jiyo daga ma'aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ce inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir haqiqa ubangiji subhanahu wa ta'ala azza ya buwaya wa jalla ya girmama yaqbalu tawbatal abdi yana amsan tuban bawansa fara yaqbalu tawbatal abdi idha taba ilayhi Allah ta'ala yana amsar tuban bawansa wanda ya tuba zuwa gare shi ma lam yughargir matakal bai kai hali na gargara ba matakal ran shi bata kai ba zuwa makogoren shi to matakal ba a fara fitar da ransa ba to Allah subhanahu wataala yana amsar tuban bawan shi matakal bai kai wannan hali ba to gargara ba ana ma lam tasil ruhuhu ila hulqumihi matakal ran shi bata kai makogoren shi ba to Allah subhanahu wataala idan ya tuba zuwa gare shi wannan bawan nashi Allah zai amshi wannan tuba din an gane ku wannan kale ya samu wato mu baiwa kanmu tabbas kin cewa sai mun manyanta sai mun latijantaka ayyukan da muke aikata wanda ba su dace ba dukan za mu tuba zuwa gare su saboda kowa bai san lokacin da Allah subhanahu wataala zai amshi ran shi ba ba dole bane a ce sai ka tsoho za ka mutu mutuwa ba ta da wanda ba ta da alaka da wannan yaro matashi wanda lafiyar shi kalau kuka tashi tare da shi kuka wayi gari lafiya da shi kuka je ku karatu na safa da shi kuka dawo da rana amma kafin a saura ce maka yaro su kuma bayan da ka iya bayan da zai kuma ka dawo da shi ga dattijo ne wanda da bashi rasuwa da kai ya shekarar biyar amma gashi na hali yanzu da kwari shi yana yawo a gari ka san shi in kuka hadu da shi in kuka ga sai ya girgiza ka sai ka gane kai ka gane cewa eh lalle wannan mutum ne da sauran shi mutuwa ba rashin lafiya bace mutuwa haka nan kuma ba wai lafiya bace rashin mutuwa eh kale zaman tubawa sai ya dan ji wani kuskus a jikin shi dogon zai gaugare ya tuba yayi kokari ya tuba tin yana da lafiya da karfin jikinsa dan idan mutuwa ta zo ya zaman to a shiri an gane ko وانا حديثي الامام الترمذي يروته الامام ابو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي عند بابن مالمي انا حديثي انا ده كتاب الجامع عند يفشارا ده السنن اما الجامع سنن الجامع الترمذي سبودا الجامع للترمذي سبودا لتافنسا ياي كما ده الجامع dai kama da as-sunan ba saboda akwai kaidodi da idan mutum ya bi wajen rubuta littafin shi wannan kaidodin su ne za su ba da damar a ambaci littafin shi da sunan as-sunan ko kuma al-jami an gane ko wannan hadisi Tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne hasan hadisi ne kyakkyawa hadisi hasan ya sha bambam da hadisi sahihi an gane ko amma wajen bangaren abin da ya shafi aiki dukkanin su kowanne aiki ake yi da shi da alhadithul hasan da alhadithus sahih wajen aiki dukkanin su aiki ake da su amma alhadithul hasan ya dan rage kadan wajen martaba game da hadisi sahihi an gane ko al-murtaba fi haddihi wattasala al-murtaba fi haddihi اتصلت بنقل عدل قل ضوضه ولا شذ ولا عدل وليرتب مراتب والاحتجاج يتبي الفقهاء وجل أهل العلم كما عند السيوطي فلا الفيسة تو الحديث الحسن شيني وندا يتكى ما تم شروط الحديث الصحيح إلا أن ضوض رواته أو أن ضوء الراب من رواته خفى wato an samu wani daga cikin ruwatu din sai da bato haddashi kaman dai tana da kai dan ruwa kada amma shi hadisi hasan shine wanda dukkan ruwatu din sa sai zaman to ta mutawdi ne kowa daga cikin ruwatu din sa zaka ce fiqatun fiqatun thabtun adalun dhabitun hujjatun gane ko yadda dai a bangaren abin da ya shafi ilmin rijal a kawo mutun zaka ji yanda malamai suke wasafa shi fiqatun thabtun ضابط حجة مقبول كذا وكذا وكذا ربنا هجر أفرق وانت قريب التهديم يا كابو بياني أكنسو إن شاء الله تعالى إذن كوكو مچن لاكو قاين دي بياني أكن وطو مراتب التعديل لكو مراتب التجريح وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك.